gine-gine da motoci kuma suka lalace. Ofishin jakadancin Amurka a Baghdad ya ce babu jami'in ofishin da harin ya shafa, amma harin ya danye barna a harabar ofishin. An kunna na'urar kariyar makamai masu linzami da aka sanya a ofishin jakadancin don daƙile harin.
Jama kadan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka a bangaren rahotannin mu. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da samun sabani tsakanin al'umma da 'yan sanda, tsohon babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Tafa Balogun ya ce bai kamata a samu gibin sadarwa tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma al'umma ba, kuma ya yi kira da jama'a su taimaka wa 'yan sanda wajen gudanar da aikinsu. Ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana.
Tsohon babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Mr. Tafa Balogun ya ce gibin sadarwa a tsakanin 'yan sanda da al'umma yana illa ga yanayin tsaro a Najeriya. Tsohon baturen 'yan sandan na Najeriya ya furta hakan ne a hedkwatar 'yan sandan Najeriya da ke unguwar Elele, Ibadan. Tafa Balogun ya ce mun amanar cewa bai kamata akwai gibin sadarwa a tsakanin jami'an 'yan sanda da al'umma ba, saboda sadarwa tana cikin hurɗa da al'umma su ƙara ƙulla danƙon zumunci, kana su taimakawa jami'an 'yan sanda su shawo kan ƙalubalen tsaro a Najeriya. Mr. Tafa Balogun ya buƙaci a taimakawa rundunar 'yan sandan Najeriya ta yadda za su yi aiki kamar yadda ya kamata a bisa doka. Shi ko gwamnan jihar Oyo Injiniya Sayi Makinde, wanda ya yi magana ta bakin mataimakin gwamnan jihar Oyo Injiniya Rauf Olaniyan, ya jajantawa rundunar 'yan sandan Najeriya a game da hasarar rayukan jami'anta da dukiyoyi a sakamakon zanga-zangar 'yan SAS ta kyamar 'yan sanda na musamman masu yaƙi da 'yan fashi da makami. Ya ce babban abin da suka sanya a gaba shine samar da tsaro ga jama'a da dukiyoyinsu. Ya ce mun daɗe muna ƙoƙarin samar da tsaron jama'a domin samun zaman lafiya tsakanin jama'ar. Gwamna Sayi Makinde ya yi kira ga jami'an 'yan sanda da kada su yi ƙasa da gwiwa dalilin rikicin 'yan SAS wanda ya jawo hasara ga jama'a farar hula, ciki har da jami'an 'yan sandan. Ko me jama'a za su ce a game da hulɗar jama'a da 'yan sanda a Najeriya?
Sunana Gaga Muhammad, ni a wurina hulɗar 'yan sanda da kankaninsu da jama'a. Talakawa tana da kyau, saboda haƙiƙa ne gaskiya sun yi kowa ba kusanta talaka.
To me za ka ce a game da rikicin da an kai wanda ya jawo a ƙone musu ofisoshi har da dukiyoyi har ma aka ci wasu?
Rashin fahimta ce, don ka san kowa da rin taji fahimta, don babu yadda za a yi don a ce don ɗan sanda guda ko biyu ko uku sun samu laifi a ce 'yan sanda gaba ɗaya musu bugun kaɗan ya bai dace ba a wurin talakawa Najeriya.
To me ya kamata su 'yan sanda su yi domin gyara wannan daɗaɗɗa hulɗa tsakaninsu da jama'a?
Su dawo su gyara ayyukansu kamar yadda an kasan su suna yi.
Sunana Limam Abashi da Ibadan.
Me za ka ce a game da hulɗa tsakanin 'yan sanda da jama'a?
Gaskiya ba wata hulɗa.
Saboda me?
Saboda wannan abin na rikicin sasu ne wanda aka daki na lokacin na shekara wannan dalili.
To me ya kamata a yi domin a inganta hulɗa tsakanin 'yan sanda da jama'a?
Gaskiya ya kamata yanzu a yi kokari a samu 'yan sanda na anguwanni, security irin na anguwanni, kamar 'yan sintiri wanda suke na anguwanni ne. Duk wanda an mugu ko wanda an wani abu sosai wanda dole ne in za su kamo umar 'yan sanda za a zo umar su za su kamo su kamo su kamo, amma haka dai yanzu mutane ta samu 'yan sanda bai yi ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Maryam Dauda da labarin duniya kashi na biyu.
Ke aiki a asibitocin gwamnati sun fara yajin aikin gama gari a yau Litinin akan rashin inshora mai kyau da kuma kayan kariya a yayin da suke jinyar masu cutar COVID-19, a cewar kungiyar jami'an lafiyar. Kungiyoyin likitoci da kwararru a fannin magani da likitocin haƙori ne suka rubuta a shafinsu na Twitter a yammacin jiya Lahadi cewa babu wani mataki da aka ɗauka akan ƙorafe-ƙorafen da suka gabatar watanni takwas da suka gabata. Gwamnatin Kenya ta yi watsi da batun lafiya da walwalar jami'an lafiya da kariyarsu, a cewar kungiyar ma'aikatan. Babu tanadin inshorar asibiti da wasu tallafe-tallafen ma'aikata. Tabbas wannan ya kawo cika sosai a yakin da ake yi da annobar COVID-19 a kasar da ke fuskantar karancin likitoci. Kasar Kenya ta bada rahoton samu adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 349 a jiya Lahadi da mace-mace 6. Abinda ya sa gaba ɗayan adadin da aka samu a kasar yanzu ya kai 94,500, sai kuma mace-mace 1,639 a cewar ma'aikatar lafiyar Kenya. Duk da watsi da kuma tsawatawar da alkalai suka yi, kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump ya ci gaba da kokarin ganin an sauya sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba a jiya Lahadi. Yana mai cewa ya shigar da wata sabuwar karar a wata kotun koli. Karar da kwamitin ya shigar ta buƙaci a sauya hukuncin wasu kararraki guda 3 da kotun kolin jihar Pennsylvania ta yanke da suka danganci kurkun da aka kada ta akwatin gidan waya. Da kuma ba majalisar dokokin Pennsylvania damar zaben wakilan zabanta. Yayin da yiwuwar kotun kolin jihar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi bisa zarge-zarge marasa tushe na magudi bai da tabbas, hukuncin zai sauya sakamakon. Duk da haka, shugaba Biden mai jiran gado ne zai kasance wanda ya lashe zaben, ko da an fidda Pennsylvania a lissafin, saboda ratar da Biden ya ba Trump a kurkun da wakilan zabe suka kada.
Jada Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da aka yi nasarar kubuto da dalibai 'yan makarantar Islamiyya da suka haura su 80 a jihar Katsina, wasu daga cikinsu sun bayyana yadda lamarin ya faru. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar Katsina ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya ce tuni an sada yaran da iyalansu. Ga rahoton da wakilin Musani Sha'ibu Mallam Fashi ya aiko mana.
Su dai waɗannan mahara sun faro to annatin nasu ne daga yankin Faure cikin ƙaramar hukumar mulki ta Fontuwa, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda SP Gambo Isa ya bayyana mun.
Jiya da misalin karfe 9:30 mun samu labarin cewa barayi 'yan bindiga sun kai hari wani gari da ake cewa Dan Faure a ƙaramar hukumar Fontuwa da ta saki mutum kuma suka kore shanu da goma sha. Lokacin da ta dawo za su yi fitaci sun samu labarin cewa yan mata waɗanda yake na makarantar Islamiyya ne wanda suka taso daga Bulidi a ƙaramar hukumar Danji mai daga wata hukuma da ake ce mata hukumar Alkasim kuma za su koma gida a Mabuja. Wannan barayi sun yi kicibin da waɗanda yan mata kuma kamar sun ga banza ta faɗi suna so su sace su su yi awon gaba da su. Saboda haka DPO na Danji mai da area commander sun samu labari kuma nan da nan aka yi gangami da 'yan sanda da sojoji kai har ba da 'yan bijilantai wanda aka je kuma aka bayar wuta an da waɗannan barayi wace waɗannan 'yan mata. Waɗannan 'yan mata ta kai kimanin su 80 an kwashe su a hannun waɗannan mugayen mutane ba ma so ka dai ba hada su waɗannan mutum-mutum da aka fara ɗaukowa a garin Dan Faure wanda ya kama kimanin mutum 84 wanda aka kwata dukkansu suna nan lafiya ba wanda ya ji ciwo. Kuma an kwace waɗannan shanu su ma guda 12 kuma an
ɗaliban da abin ya shafa waɗanda na suturta sunansu sabili da dalilan tsaro sun yi mana bayani.
To abin da ya faru mun je Maulidi Ugo Alkasim mun je lafiya wajen dawowa ne muka ido innan miyagun mutane. A nan kan hanyar Ugo Alkasim ɗin mun dawo nan gab da mahuta. Ina kuma muka ga su sun samu tsakiya sun zagaye mu. Gaban mu ga su nan bayan mu masu ne ihun ma duk gas. Kawai sai ɗaya ɗaga bindiga ya ce mana gaban mu kowa ya kwakwanta. Mu kuma kawai sai muka firgita sai muka babbar cikin daji sai muka yi ta gudu wasu ka dangara biya cikin dani wasu kuma jikin bukka. Allah ya sa an yi hannu kuɓuta na dinga gudu cikin daji ba san inda nake yi ba sai kawai daga nan gefen gari.
Mun je garin lafiya lafiya wajen dawowa ne kuma yi abin suka tare mu suka samu a tsakiya suka kama wasu amma sun sake su. Daga nan mu kuma muka ta barkawa cikin daji cikin danin masara nan muka kwana sai daga nan safiya na yi da su ba muka dawo gida.
Kazalika malamin su shi ma ya kara haske.
Dai wajen maraba hanya illa ce ce maraba hanya kuma mai tanya dai wajen iyakar laji to nan muka hadu da su sun mana kewaye su da dama haka suka kewaye mu kowannen su jera ce da bindigi nan suka ce mana duk mu haɗu waje guda na ganin nan muna da yawa to sai na ce ma yaran duk mu tarwatse tarwatse wanda muka yi shi ya ba mu dama da suka rasa yanda za su controlling din mu wannan abin ya jaza wasu mu da dama yaran suka shiga bukoki suka bubboye dama sun akanshe mana wayoyin mu lalle mu da daliban gaba daya mu 86 ne mu hudu ne a makaranta
san shaib malafashi murya amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sani shaibu malafashi da wannan rahoton to har yanzu dai muna Najeriya inda har yanzu wasu ƴan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da matsalar tsaro musamman ma maganar sace daliban makarantar kwana ta kankara wanda manazarta ke cewa akwai sakacin gwamnati sai dai gwamnati ta ce tana yin kokari wajen shawo kan wannan matsala da takici takicinyewa daga Kaduna Isa Lawal Ikra ya aika mana da wannan rahoton
duk da dadewar matsalar sace-sacen mutane domin karban kudin fansa a wasu sassan Najeriya wannan ne karo na farko a arewa maso yammacin Najeriya da aka sace daruruwan dalibai maza a lokaci guda Dr. Huza Ahmed Getso shine shugaban wata kungiyar al'umar arewacin Najeriya da ake kira Northern People Congress a turanci kuma yana ganin akwai alamomin tamboyi game da yadda aka sace wadannan dalibai na makarantar kwana ta kankara duk da yake yanzu an dawo da su
tsakanin makarantar da inda mobile suke da motar su babu nisa tsakanin su da inda makarantar take dai kenan tsakanin makarantar da charge office na ƴan sanda na kankara bai kai kilomita 1 ba tsakanin makarantar da inda sojoji suke bai kai tafiyar kilomita 1 da rabi ba sannan daga makarantar zuwa Entimaki wanda bai kai kilomita 90 ba akwai akalla shinge na bincike na sojoji akalla akwai guda 5 zuwa 9 ta ina waɗannan masu kama waɗannan yaran suka biska fita kuma kamar yanda shugaban makarantar ya faɗa da kuma rahotannin da muke samu an ce sun tantance yaro ne dan ajin secondary daya ta ƙasa JSS zuwa JSS 3 saboda haka ya aka yi suka iya tace waɗannan yaran ba a samu hayaniya ba
yanzu dai hankali ya karkata ne akan yadda za a lalubo mafita game da maganar matsalar tsaro a Najeriya baki daya kuma daya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullun Comrade Musa Zubairu Usman yace akwai mafita
bangarori ne kaman guda uku na daya ce dai gwamnati dai dole ta duba irin wato kiraye-kiraye da mutane suke yi na irin nauyin da ya kamata ta soke akan ta tun daga ingancin rayuwar su jami'an da ake turo a na tsaro din da ba su kayayyakin aiki yanda ya kamata mu kuma mutanen kasa dole ne zaman tuca daga lokaci zuwa lokaci abubuwan da muka ga ba mu yadda da su ba mun sanar da jami'an tsaro sa'annan kuma abubuwan da aka ce a kiyaye na tsaro kuma mu dinga bibbin su yau sanan su kuma masu yi din su tabbatar da wa a addini ma da mutuntaka ba abu ne mai kyau ba ka zamanto cewa ka hana mutun ran da Allah ya bashi raina Allah ne sa'annan kuma dukiyar nan Allah ke bayarwa malaman mu yanzu su zamanto cewa sun bar maganar siyasa sun koma wajen maganar gyara kokwale da tunanin mutane
maganar laliban mafita akan matsalar tsaron kuma ta sa anji Dr. Yahuza Ahmed Getso na sanar da maganin matsalar baki daya
waɗanda suke aikata laifin nan fa mun ce in gwamnati bata san inda suke ba mu mun san inda suke in jami'an tsaro ba su san inda suke ba sun ce ba su sani ba mu mun san inda suke idan ba a san yanda za a kama su ba mu mun san yanda za a kama su kuma mun faɗa cewar makaman da suke yawo da masu shigo da makaman da inda ake shigar da makaman ai mun sha ba da rahoto a kama waɗanda suke raba makamai a gurare amma daga baya mu ga an sako su suna nan suna yawo to kenan ba da gaske ake yi ba na sha fadin wannan magana cewar in gwamnati da gaske take yi ta zo mu mu taimaka mata abinda muke so a samu zaman lafiya da tsaro wanda zai bada kwanciyar hankali
yanzu dai maganar hauhawar harare da sace mutane domin neman kudin fansa sun sa kungiyoyi da malaman addini da sauran shugabanni a arewacin Najeriya baki daya sun maida hankali akan yadda za a magance matsalar domin ganin yankin ya samu zaman lafiya ba tare da matsala ba Isa Lawal Ikra murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikra kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a biyuhausa.com ko sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa a cikin shirin mu da ya gabata mun kwaso gangara inda muke duba wasu hanyoyi da hukumar gidajen yari a Najeriya ta ce tana bi don ilmantar da fursunoni. Alhaji Jafaru Ahmad shine shugaban hukumar, kuma ya shaida mana cewar sukan bibi fursunoni bayan sun kammala wa'adinsu don tabbatar da cewar suna aiki da ilimi da kuma horaswa da suka samu a lokacin da suke zaman gidan kasu.
Ai, in ka shine nake ga maka tun daga farko, nace maka bayan sun koyi